da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sarara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma a Niger na FM din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio. Bugu da ƙari ana iya jin mu ta yanar gizo voahouse.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai tsoro
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu raro yau Laraba 25 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Yau ma ita zamu yi.
Inda za kuma mu yi magana ne akan furucin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen taron kasashen renon Ingila da aka yi a birnin London makon jiya. Inda yace matasan Najeriya na tinkahu da arzikin man fetur ne yasa suke jiran komai ai musu a sama kamar muhalli da makamantansu.
Babu inda shugaban kasa yace matasa jahilai ne. Shugaban kasa ya ce akasarin matasan Najeriya ba sa son zuwa makaranta kuma haka ne kai kuma waɗanda ma suke makaranta ba ma sa son zuwa su je su karatu a aji.
Ni a takaice zan ce Baba Buhari ya kira mu da sangartattu kuma jahilai.
Ni a nawa fahimtar yana maganan waɗanda suna zaune ne ba sa yin komai kuma suna jira a zo a basu ba wai waɗanda suka soma sana'a ko wani karamin sana'a ba ba da su yake yi ba.
Za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota sai kuma tattaunawar wakiliyarmu Binta Ibrahim da matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
To yau za mu fara ne da dan iya ba sakon da kuka amsa mana ba sai wannan sai bayan mun ji dan iya inda kuma ya hadu da aminin sa Isa Lawal na Ikara inda ya tattauna da shi kamar haka.
Yau dai ni ne da kaina na doshi gidan dan iya cikin sauri da gani na yace aiko saura kiris ka kama shifta dan na gama shirin barin gari nace to ai ni ma dai ta wata taso na amma ina fata dai ka ji labari game da kalaman da aka ruwaito daga bakin shugaban kasa Buhari inda yayi wata magana mai kama da subul da bakan sukuwar sukar samari kan cewa matasan sun faye son ci a sama ga kuma lalaci saboda da albarkatun mai suke alfahari wannan ne yasa wasu ke fadin shugaba Buhari ya karya wa matasan wannan kasa kadari ko da yake kuma wasu sun ce ya kamata matasan kasar su yi ma shugaban kasa uzuri wasu kuma suka ce ayi shiru ai za su rama tunda dai sai da matasan kasar nan ne duk mai neman wata kujera ke cimma buri a gefe guda kuma wasu sun baje bayanin shugaban kasar suna ta faman nazari dan yace eh na ikarani ma kam gaskiya naji wannan bayani kuma a gaskiya dama ya zama wajibi matasan kasar su tsunduma cikin tunani domin kuwa jawabi ne da shugaban kasar yayi shi a tsakiyar wasu shugaban ni wanda wannan yasa mafi akasarin mutane ke ganin kalaman sun yi muni ko da ke dai kuma a kokuwar ƙwariyar bayanin na shugaban kasa Muhammadu Buhari to akwai gaskiya idan aka dubo ni fanni musamman ma dai duba da yanayi na matasan Najeriya a wannan zamani saboda wasu samsam ba su da katabus ko da dan kankani sai dai kuma fa duk da haka akwai jajirtattun matasa a Najeriya fiye da yadda wasu kan yi tsammani kuma ma koma menene dai kamata yi a ce shi shugaba ya kan yi taka tsantsan da tsantseni musamman ganin wannan furuci fa an yi shi ne a taro na neman masu zuba hannun jarin da sai an lallashi masu hannu da shuni nace dan iya ai shi yasa nake ganin duk da yake dai akwai gaskiya kunshe cikin furucin na shugaban kasa ta kamata yi jawabin nashi ya karkata hankali akan sama wa matasan kasar mafita maimakon ya buge da bayyana matasan da su ne kashin bayan wannan kasa a matsayin malalata kenan kamata yayya nuna wa masu zuba hannun jari a Nigeria cewa matasan Nigeria fa sun ciri tuta tunda dama duk wani mai abin saida wanda yake so ya jawo hankali to bangaren da yafi ko ina kyau yakan tallata maimakon karkata hankali a bangaren da ke da kazanta saboda ai dama da haka ne wasu kasashen kan baiwa wasu tsaran sirata amma dai tunda mai faruwa ta faru wannan ya kamata ne ya zama washuwa gabanin mu makaranta don ganin idan sun fita wani taro makamancin wannan to a kula nan gaba kada a maimaita matasan kasan dake tatangadin tunziri kuma su saka sanyi da salama kada wannan ya sa su tayi wa shugaban kasan mayata
samu dace dan iya kira eh Allah rubabu da jifa ya dawo kanka to
to sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku cewa shin yaya kuka fassara maganar da shugaba Muhammadu Buhari yayi a taron kasashen renan Ingila inda ya ce matasan Najeriya na tunkaho da arzikin man fetur din kasar yasa suke tsammanin samun komai a sama
na bulisin jagayu To sakon farko ya fito ne daga Musa Hadarin Asaba da Magaran da Haris Alkanawi Goran Maji suka ce yau da gobe sai Allah to mu kan ana mu ganin al'umma ba su yi wa maganar shugaba Buhari kyakkyawar fahimta ba
sai Abdullahi Kani Madabe yace muna tare da Abba Buhari 100% insha Allah
eh to sai kuma Umar Baba yayi sabon gida da Aminu Adamu Malam Madori da Muhammad Sabiu Sabon Gida suka tare suka ce a gaskiya mu kam anan sai dai mu ce shugaba Buhari yazo yayi mana bayani kan wannan magana ta sa domin yin hakan shine zai sa mu fahimci ina yasa gaba Allah ya kyauta
to sai Aminu Adamu Malam Madori da Umar babban yaya Sabon Gida da Rabiu da Court Donald suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika shugaba Muhammadu Buhari yayi kuskure a maganar sa to amma fa kar mu manta shi ma dan adam ne dan haka ya kamata mu yi masa uzuri ku tashi lafiya uga kwata kwata Usman Kabara da Hafsat
to mun gode uga kwata kwata mai sako sai kuma Sa'ad Muhammad yace hakika kalaman babu Buhari na kan hanya amma ya sani samar da ayyukan yi ga matasa nauyin gwamnati ne
to sai Yahuza Muhammad yace maganar sa ita ce zagi a kasuwa wanda ya tsargu da shi ake
to Yusuf Muhammad gidan dare yace assalamu alaikum yau da gobe duk da ni masoyin Buhari ne na hakika to amma wannan ba zai hana ni fada mushi gaskiya ba tabbas maganar sa haka take matasan mu na da son su yi kudi nan take ba tare da sun sha wahala ba amma bai kamata ya fada hakan a gaban duniya ba idan masu zuba jari inda masu zuba jari na kasa ko wanda zasu zo kasa su sa jari ke wurin ta yaya za a yi masu zuba jarin su zo kasar sa ko kasar ka idan ka fada musu cewa matasan ka ba su son neman kudi wannan gaskiya kuskure ne
to sai shehu Adamu Rijau yace kalaman shugaba Buhari gaskiya ne sai dai kuma ya furta su ne a inda bai dace ba kuma a daidai lokacin da bai dace ba
Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe shugaba Buhari ya baiwa matasa kayan noma ya noma dan a koma gona ya raba wa wasu kudade bashi ko dan a kama ayi sana'a da su amma duk sun saida sun cinye kudaden dan haka ban ga laifin shugaba Buhari ba akan kalamansa da yayi akan matasan Najeriya
to sai Musti M Musti yace babu wanda ya isa ya warware mana wannan maganar da yayi sai shi da kanshi dan haka muna buƙatar bayani
to sai Habu Madaki yace butulci ne da rashin dattako na shugaba Buhari me yasa bai yi wannan magana lokacin campaign din sa ba Allah yayi mai irin
okay wato Allah yayi mishi abin da yayi wa matasan shi ma
ai hakuri mana me zaki
to sai Umar Lawal dan Fulani yace salam gaskiya kalaman shugaba Muhammadu Buhari suna da kamshin gaskiya muna fatan dai matasa mu tashi tsaye domin neman sana'a
dan baba Aliyu dan baba yace saboda bai san yadda zai taimaka musu bane su tsaya da kafar su shi yasa yake tozarta su amma in ba haka ba ka je wajen turawa kai tozarta mutananka al'ummarka da kake mulka
to fa to ga Hassan Garba Abubakar yace wallahi baba Buhari bai faɗi ƙarya ba duk wanda yake da aikin yi ba zai ji zafin wannan magana ta shi ba
mai turare gwadabawa yace tare suka hada da Sani Rafi suka ce yau da gobe baba Buhari gaskiya ya faɗa kuma halin matasan mu ne kuma duk wanda yake shi ma zauna ne to ba zai in ba shi ma zauna ne ba zai damu da an gaya masa wannan kalami na baba Buhari ba
to sai ya u Muhammad Sani yace babu wani kuskure cikin magana baba Buhari ɗan adawa da marasa zurfin fahimta kadai ke fassara maganar da wata manufa ta daban
Abbas Zuma Guru yace mai girma shugaban kasa ya faɗi haka ne a yayin da aka yi masa tayi da auren jinsi lokacin da yake bayani akan kin amincewar sa da hakan shine yasa ya kawo misalan da wannan kalaman ya aika ko kuma ya furta su wannan shine ake cewa ya kushe matasan Najeriya
to sai sako na ƙarshe da zamu karanta shine daga Tasi Uhudu yace wannan gaskiya ne mai girma shugaban kasa ya faɗa sabili da yadda matasan kowa ke ta'allaka da gwamnati
to mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakonni kuma a biyo ma cikin shirin to hausa da masu sauraro wasu ƴan Najeriya sun kalli wannan magana ta shugaba Muhammadu Buhari a matsayin gaskiya ya faɗa wasu kuma na ganin shugaba Buhari ya kwafsawa matasa wasu kuma na tunanin kila sabul da baka yi wanda Bahaushe yake cewa magana zarar bunu ce dan haka bari mu ji yadda wakilarmu Binta Ibrahim ta yi da matasa a zauren muhawarar yau da gobe
malamai barkanmu da warhaka ko kuma in ce matasa dai
dukkan
to sannan ku da zuwa wannan zauri namu da muke tattaunawa akan al'amuran da suka shafi yau da kullun da zamantakewa Najeriya ta dau zafi akan wayansu kalamai da ake cewa shugaban kasar mu Muhammadu Buhari ya faɗa ga matasa cewa ya ce matasa malalata ne sangartattu masu jiran kudin mai au haka kuka ji ya ce to ni wannan bawo Allah
duk wanda kika ji ya faɗi wannan to da alamu bai je makaranta bane saboda duk wanda ya kalli wannan ko kuma ya saurari jawabin shugaban kasa babu inda shugaban kasa ya ce matasa jahilai ne shugaban kasa ya ce akasarin matasan Najeriya ba sa son zuwa makaranta kuma haka ne kai kuma waɗanda ma suke makaranta ba ma sa son zuwa su je su karatu a aji
kaman yaya
shi fa shi baba Buhari yana magana ne akan cewa matasan mu ba sa zuwa makaranta ma'ana kenan ba sa karatu ba wai ba sa son zuwa makaranta ba suna makarantan suna karatun ba sa zuwa bane a'a yana nufin ba ma zuwa makaranta ba mu yi karatu ba ma'ana jahilai kenan ni a takaice zan ce baba Buhari ya kira mu da sangartattu kuma jahilai ma'ana lazy
ba haka baba Buhari yake magana
ba fahimta abin da yake nufi bane shi abin da yake kokarin ya nuna cewa matasa sun zauna suna son a ba su komai kaman yawa kaman ci ma zaune
matasa sun zauna suna jira a ba su
masu talla kan titi akwai wasu
to malam saboda Allah kuna ganin laifin baba Buhari
ba wai ya ce ba wai ya ce ba wai ya ce
idan ya ce muku ana idan ma hakan ne kuma a matsayin ku na Mungo Park a iya sanin ku da iya fassaran ku kun fassara wannan maganganu da yayi a matsayin ya ce muku yanci ma zaune kuma ku kuna ganin kuna iya baki kokarin ku na misali ka ji ka aya kana saidawa ga kadan shekara 25 zuwa 30 kana saida aya a misali a Baro maimakon a ce kana wani abu wanda ka sa gaba ɗaya zata amfana da
kai amma akwai iya karfin mutum ai yanzu mutum ki duba shi gani yanzu mutum ya tashi iyayensa ba su da komai ya nemo wa kansa ya fara talla ai kanana everything da kadan kadan yake fara ko shi dangote da me ya fara kadan kadan ya fara to amma kuma akwai irin taimakon da gwamnati za ta tallafin da za ta yi wa ƴaƴanta
to amma kuma
ba ta yi ba ma ba ta yi ba to a bar shi a hakan a basu su yi abin su amma ba za ka tashi ka ce wai ba sa nemo wa kansa
ni ba a gani
ya ce ka ba da kwatance da dangote dangoten ya nemi taimakon gwamnati ne
kafin ina fa ine ma ina son kwatanta miki ne ina fa kowa ya san cewa komai a hankali ake zuwa mun san da haka ani ana wa tunanin mai girma shugaban kasa yana magana ne akan matasa da suke cikin gidan shi da kuma waɗanda ya sani waɗanda suke kewaye da shi gaskiya ne domin kuwa a yadda muka sani duk a gidan shugaban kasa babu wanda bai gama matakin university ba, amma babu wanda muka taba gani da kaya na bautan kasa wanda mu gashi nan dukan shi a cikin mu. Babu wanda muka taba gani da kayan NYSC cewa ya gama karatu yazo yana bautan kasa. Wannan ba laziness bane, tabbas
yawanci sun gama kafin ya hau shugaban kasa ne, kafin ya hau ofishin president na Nigeria. Sa'an nan kuma duk wanda kuka ji suna
ni ana wa tunanin gaskiya ba ku fahimci inda baba ya dosa ba.
To ke bara mu naki fahimtar
ni ana wa fahimtar yana maganan wa'inda suna zaune ne ba sa yin komai kuma suna jira a zo a basu, ba wai wa'inda suka soma sana'a ko wani karamin sana'a ba, ba da su yake yi ba. Irin matasan nan ne da za ku ga sun zauna suna jiran sai dai a basu sai to aikin san wasu
suna jiran kiris ne ayi magana sannan sai su yi mishi kudin goro. Duk da ya kamata a ce ya dan yi specifying akan wasu abubuwa, but tunda bai yi ba gaskiya maganan ya dan yi tsauri sosai.
Kin gane ki ke mana
matsayina na yanda na fassara abin ya dan yi
tsauri
saboda ko ni a yanzu ni kaina yanzu NYSC nake na riga na gama makaranta. So kaga ba za a ce min ni ma na zauna ina jiran wani abu bane. Quite alright, zaka duba maybe ko zaka yi sana'a didda kadan kadan ne ai zaka fara yi, amma bai kamata a ce an yi kudin goro an ce ma kowa da kowa he's lazy.
Mai jima shugaban kasa ya yi wannan jawabin ne a wani taro na kasashen duniya akan tattalin arziki. To yaya zaki ji a matsayinki na yar kasuwa wanda kike so ki zo kasa Najeriya ki investin kuɗin ki, bayan an ce miki ƴaƴan wannan kasa san gafatu ne malalata
shugaban kasa? Akwai yankin da yake nufi da haka, ba duka Najeriya yake nufi cewa haka suke, ba kowanne kuma bai ce matasa duka ga baki daya ba. Ai akwai waɗanda
ya ce gabaki ɗaya bane haka suke. Idan kun fahimce
shi, ba a tabuwa a zama daya. Duk kowace ƙasa tana da wa'annan, kowace ƙasa akwai irin wa'annan matasan da ake nufi.
Amma ya kamata a ce ana empowering mutane. Gwamnati ya kamata a ce irin small scale business din nan, ya kamata a ce ana empowering din su, ba sa mai da hankali akan small scale businesses. Sun fi mai da hankali ga manyan mutane su
taimake su. Yanzu nan kwana nan shugaban kasa ya yi empowering na manoma da kuɗaɗe
ko da ta kuɗi.
Yanzu nan wasu waye suke noma? Ka je ka duba hagani, matasa yanzu sun fi noma. To fa duk yawanci ba sa noma yanzu. Matasa saboda su suke da ƙarfi sun fi noma. Me yake faruwa da matasar? An ba su gudunmawa cewa su je su tallafa. Matasar ba abin da suke yin banda aure daga mata ɗaya zuwa biyu. Duk wanda yake da mata guda daya ana ba shi wannan gudunmawa, zaka ga yaji ya ƙara ne. Wanda yake da nauyi ba ga ƙara, kuma ya samu mota na zuwa
Wai su ba noma ma za su yi ba, wasu business za su yi, wasu tailor za su yi.
Shin kun san dalilin da yasa aka je wa'annan suke zaune din ba su da aiki, ba su je makarantar ba? Shugaban kasa na ba su gudunmawa ne saboda lokaci ya riga ya kore musu. Ko kuma kun shiga makaranta kuna da basira da za ku kikkiro manaku naku aikin da za ku
siyasa ne suke amfani da
su. Shugaban kasa suna karkashin waye? Suna karkashin shugaban kasa ne.
So ina son tambaye ku, yanzu dai naga gida ya rabu biyu. Akwai wanda suke ganin kaman Babu Buhari ne yana kan hanya maganarsa, akwai wanda suke ganin kaman ya dan ciwa matasa fuska. To a al'adance a arewacin Najeriya dattijo kaman shugaban kasa yana da daman misali ya ga yara akan hanya ma bai san inda suka mutu ba, ya musu fada idan ya ga suna abin da bai dace ba, kuma su shanye kuma koda yaya ne kuma a gaba a ga laifin sa ba sai ma a ce dattijo yayi abin da ya kamata a wannan al'ada ta mu ta tafi ne shi sa ku ga nan kaman baba ta ya muku laifi har naji wayan suna cewa ma ya fito ya waye ba su hakuri
da alamu da ta tafi saboda shugaban kasa yana tattare da abubuwa guda biyu banda kasancewar shi dattijo ne wanda yake sai wannan fadan kuma shugaba ne kuma dole
na
kasa gabaki da dole a bashi wannan girma ko a ce yau matashi ne zama shugaban kasa ya zama shugaba dole a bashi wannan damar yawa mutane fada in ma ya fada ba daidai ba mutane sai dai su yi hakuri ba bai kamata a ce su fito suna wa shugaban kasa irin wannan bayani ba suna cewa wai ya fito ya neme ya fito ya ce musu mene ya ce su yabe mai goya
a wannan bai ra Allah kana so a bata hakuri zai yayi wa kai baka san hakurin wannan kuma tana so a bata hakuri ko ya kika ce
to da yake shi babba ne
hakuri akan mene
da yake shi babba ne kuma shugaba ne gaskiya dai waɗanda suke fitowa suna cewa a ba su hakurin dai gaskiya a gari na bai kamata ba tunda shi ai babba ne so yana da daman da zai faɗi
haka tunda ba shugaban kasa bane irin ba ku yafi ba a ba ku hakuri kenan
ya zama dole
kam saboda bai kamata cin mutunci ne ya zama dole
a cikin dan abun da
ba ku taba yadda ba
gaskiya bai kamata ma mai yadda bane saboda wannan aikin fuska ne saboda amma yanzu saboda
matsayin
da yake bai kamata mu ce mutila same sai yawa makuri ba
wai ni abin da yake daure min kai baba Buhari ya ce muna zaune ne ba ma son yin komai muna jira a ba mu ilimi kyauta a ba mu magungunan asibiti kyauta a ba mu komai kyauta
mai
gida a ba mu kyauta daga kudin mai to shin wannan kudin mai din na su wane ne
ba
namu bane
ba wai a ba mu a hannu ba tun suka yi creating business din da zamu zo muna yi amma yanzu idan ma aka
create unemployment a wannan kasar
yawa a nan garuwa
take yan kullum amma kuma na tuno da wani abin da wani professor yake cewa wato matsalar ba wai kawai wai maganar unemployment bane maganar wato rashin aikin yi ba a'a ga ku akwai ku kuma kun yi makaranta amma ba za a iya daukan ku aikin ba ma'ana karatun da aka yi kina dai bai da wani muhimmanci ko kuma ba a ci jarabawan ba ko kuma kun je ma interview ko na ba ku a ci saboda haka duka ya
bada a misalin da nake daga farko kenan wa'ansu suna zuwa makarantar amma suna zuwa ne saboda iyayensu sun dauna yusu sun tafi karatu sun tafi je su karatu an saka dole ka je kai karatu
kuma ya yi
yawa an aje ka je zaka je kana yawo ne kai da mutane akwai wanda ma ba ma ɗan makarantar bane zaka dinga yawo da su kai zaka je ka samu waɗanda ma an kore su daga makarantar ba su koma gida ba za ku shiga ba da yawo tare to shin idan an zo karshen yau an ce an yayi
za ka ga mutun ya fito
babu ilimin akwai kuma wurare da yawa da ake zargi ma da cewa certificate din su ba basu ma inganta ma ba to shin kana da company yau ka zo ka fi zuba kuɗin ka gina company shin zaka dau wayannan ne ka zo ka aje su ma aikin mene da su ma basu zauna ba
kana yin interview
kenan ai ba zuwa zaka dauko ba
to idan har da gaske ne kalman ma da ya fada na lazy a turance wato lalaci ya fada shin baka gani akwai lalaci ga wanda yake ganin gashi matashi ne dan shekara 30 wanda jinin shi yana ma motsawa amma a ce wai yaga ana gini a ungwansa yace shi ba zai iya tashi yayi ba
gaskiya wannan maganar naki gaskiya ne amma kuma
ai muna
magana dai
akwai lalaci idan bai yi ba kenan
akwai lalaci wannan ai gaskiya ne kamar yadda dan uwana ya faɗa nan kenan ba zai yi ki je inda za ka samu 100% perfect ba
matasan nan in suna so su gane cewa maganar da shugaban kasa ya faɗa daidai ne su koma jami'o'i yanzu su je su duba da su ga manyan mutane waɗanda sun shekara da yawa zaka ga akwai masu shekara 30 40 50 sun koma aji shin me yafi sa tun farko ba su yi wannan karatun ba su je su tambaye su ji rashin zuwa wannan makarantar ne ai yanzu nan ba wai suna neman
certificate
din bane saboda da su yi aiki a suna nima ne saboda su samu abin
wannan abu
da
wanda na gano
wannan
baba Buhari ya ce wannan
kiwon lafiya fa da ilimi su ne abubuwa jigo na rayuwa to idan ba a yi mana su da kuɗin mu na mai ba me ake so a yi mana da su
to me ake da kuɗin
eh
kuma kuɗin ku ne face
kuɗin mu ne
yanzu dai kin sani dan Najeriya yana da haƙi a cikin kuɗin mai to idan ba a ba mu ilimi an ba mu lafiya da su ba me ake
so shi yasa kuke kwance kuna jira a kamu kudin man ku
ai kullun muna yi amma ya tuba da dai ke ba akwai wanda suna son yin karatun amma babu
kudi a wannan zamanin na Buhari sun fi yawa fiye da da kuma shi ne dalilin yayi motivating mutane su fara neman wa kansu yanzu mutum nawa ne wanda na sani wanda suke business din kansu
amma dai ba ka
sani ba domin a cikin sa yake tashi sannan kuma a asoro yake zama
shin wai tsaya
ta yaya wai duk masu korafin nan sun san cewa yawan mutane adadi nawa ne shugaban kasa yake ba su kudin empower ko sun sanda magana cewa empower tana nan kuma akwai masu masu ruwa da wannan ana turo ana turowa shin wannan kudin da aka turo ya kamata a ce mutun ya dinga business da shine ko yana cinyewa yanzu nan aje a nemo duk waɗanda suke empower nan gaba
daya mu yanzu mu matasa ne wanda muka je jami'a
wanda ake ba empower
ba matasa bane mu muka je
wanda ake ba empower ga matasa bane
kasan mu ni yanzu daga katsina aka turo ni idan nazo nan wajen zan kama gida haya zan dinga zuwa wajen aiki amma naira 19,800 kawai ake biya ba a matsayin na na mai bautawa kasar
sa ai mai bautan kasa ai nada kawai ke nema ba a
bai kamar ba bai ji sunan bautan kasa bautan kasa
waye ce da kai kana makarantar boko
bautan kasa ba ka jan kuwa ba
waye ce da kai lokacin kake makaranta
muna kwaje goko a cikin makaranta muka yi wanko muka yi gogau
amma aka ce ka bauta ma kasan ka an ce ka bauta ma kasan ka saboda haka su ma muna da haƙi akan su su biya mu wannan haƙin namu da muka yi musu wannan
wato su gwamnati kenan
su gwamnati kenan saboda ya za a yi kamar yanzu namiji aikin ka gara mace gara ma mace especially in tana da aure amma namiji kin ga yanzu idan aka dauke shi ba a taba ajiye shi a inda yake za a dauke shi ne a tura shi wani gari can nesa ya nemi accommodation abinci shi zai duba ma kanshi transportation dish shi zai biya maka sannan a ce a 19,800 ne zai yi duk wannan
hidima yanzu dai matasa na kowa kai yayi zafi daga ƙarshe yanzu menene matsayar ku
matsayata shi ne duk wanda ya fassara akan cewa abinda shugaban kasa ya faɗa cewa matasa ba sa son karatu kuma ci ma zaune ne ba su fahimci maganar shugaban kasa ba wata killa ko kuma sun faɗa a waɗanda su ne ci ma zaune
da a ce fitowa yayi conference da kasarsa yana mana faɗan cewa abinda muke yi bai cancanta ba ya kamata amma ya je public ya
wannan
mu yake gaya wa kamar yana mana faɗa mu gyara albarka yana mana ne mu gyara ko ba haka ba amma wannan kuma ya je
ai ko uba in zai yi maka fada a cikin daki yake maka fada ba sai ya kai ka kasuwa sannan zai yi maka fada ba na biyu kuma ni ina ganin mu duk mu kwantar da hankalin mu ni fa ina a gani na baba Buhari ba da mu yake yi ba yana yi ne daga cikin gidansa zuwa ƴaƴan abokanansa zuwa ƴaƴan ƴan siyasansa waɗanda suke ganin iyayensa sun tara kuɗaɗe daga mai ba sai ba lallai sai sun yi wani abu ba
ina tunanin kaman yanda Malam Idris ya ce ya fada akan irin mutanen da maybe su ne ƴan ci ma zaunan kaman zan kawo misali kaman irin waɗannan ƴan sara su kan nan da masu kwace yawancinsu idan ka duba ba wai karatun suke da shi ba ko in ce kuma ba makaranta suke zuwa ba
ni dai yanzu a ƙarshe magana da nake son faɗa shi baba Buhari shi ya riga ya san cewa akwai graduate da yawa yanzu a Najeriya muna nan da yawa amma kuma ba job opportunity a Najeriya mu muna sa a create mana job opportunity ne mu dai a ba mu aikin da zamu dinga taimaka ma iyayenmu da mu kanmu
lallan shugaba ne me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba
to mun gode wannan fafatawa haka matasa to in Allah ya suba ku mai zuwa kuma dinda wannan yau ta kare zamu tattauna da ɗaya daga cikin jigajigan shi tawagar shugaba Muhammadu Buhari a kuma bangaren matasa din sannan kuma zamu tattauna da mai fashin baki shi ma zamu gano menene aikin ƴaƴan manya ne ma a Najeriya
shine
tsadar karatu kuma fa a Najeriya taɓarɓarewar makarantu fa a Najeriya rashin aikin yin matasa shin me yake haddasa shi dai ko ina abubuwan suna da alaka da juna ko ba su da shi shine abin da zamu mai da hankali a mako mai zuwa in Allah ya so yanzu kan sai in ce Facebook live da aka bi mu dukkan muna godiya inda ku aika da sakonni lokaci ba zai bari mu kakkaranto su ba amma duk da haka akwai wanda ya bada wani dan misali da na so in karanta wani sunan shi El Khalil Muhammad yace kamar misali da tani su taru sai mutun ya zo da ana taro da kai ga matasa sai kace kai ku kakku ba sani a ciki ni ma ina da ana din mashaya ne wai idan kuma bayan kaman shekara 1 2 5 sai daga cikin dattijan nan sai a je neman auren daya daga cikin yarsa dan kadin sai ya je an ya zai bashi shine misalin da ya kawo da cewa yanda aka yi magana a idan duniya wasu kuma sun ce a to ai gaskiya ya faɗa to duk wannan ce ta sa zamu kawo masu fashin baki da wanda suke da hannu a cikin gwamnatin ta Buhari yanzu kan dole nan zamu dakata Hafsat a madadin
Hafsat Bello dan mai suru
sai kuma wanda ya ba da umarnin shirin wato Daniel Brand da Maryam Bugaje ta rama Facebook Live da engineer mu Leo ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Me talaga wanka hidi.